Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin ciki kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 safe kenan a agogon Washington DC. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai yi ganawa ta farko da wani shugaban nahiyar Afirka. A yau kuma ake sa ran Amurka za ta sanar da buɗe bakin iyakokinta ga makwabtanta. Sana a karan farko mutum mafi yawan shekaru a duniya zai ziyarci duniyar sararin samaniya.
Kanin labaran duniyar kenan. To bayan da kwamitin kwallon majalisar malamai na jihar Kano ya jaddada goyon bayan su tare da amincewa da jagorancin majalisar karkashin shugabancin Malam Ibrahim Khalil, masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin kasa na ci gaba da sharhi akan dambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta Kano.
Akwai yiwuwar watakila garin kaucewa ita siyasa din, kuma a ji a afka cikin siyasa din duba da cewa zarge-zargen da waɗanda ake zargi din da kuma watakila wanda ake son a kawo karkashin shugabancin ba lalle ne a ci gaba daya, duka al'amarin ya kaucewa ita kanta siyasa batu.
To a jihar Niger Najeriya ma masana shari'an ne har ila yau suke bashin baki bayan da wata babbar kotu a jihar ta bada umarnin cewa sabon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Mu'azu na biyu ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na kalubalantar zaben.
Odan da shi mai shari'a ya bayar shine muke kira expatriate a turance, amma a hausance shine na wucin gadi da kuma bai wuce kwana bakwai. To na tabbata shine Sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda.
To bai ga kuma muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamel Kai zai gabatar da kuma wasu sakonni da kuke aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta dan ganawa a Washington a gobe Alhamis, yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a yankin arewaci na makwabciyar kasar Habasha da ke Afirka ta Gabas. Ganawar a fadar White House za ta kasance ta farko da shugaban Amurka Joe Biden zai yi ta tare da wani shugaban Afirka a matsayinsa na shugaban kasa. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta fada a cikin wata sanarwa cewar shugabannin biyu za su tattauna kokarin kare demokradiyya da 'yancin bil'adama, inganta zaman lafiya da tsaro, haɓaka tattalin arziki da magance ɗumamar yanayi. Kenya tana rike da kujerar shugabancin majalisar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke juyawa a wannan watan. Amurka da Kenya sun dade da dangantakar haɗin kai kan ayyukan tattalin arziki da tsaro, ciki har da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar ɗaukar ƙwararren matakai kan ta'azzarar rikicin arewacin Habasha, inda aka kashe dubban mutane kuma miliyoyi ke buƙatar taimakon agajin gaggawa. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus daga watan gobe. An rufe kan iyakokin a duk hanyoyin mota, jirgin ƙasa da na jirgin ruwa tun daga watan Maris na 2020 saboda ɓarkewar annobar COVID-19, banda muhimman tafiye-tafiye kamar kasuwanci. Nage dokar ta takaitawa ga matafiya marasa mahimmanci a kan iyakokin kasar na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnatin shugaba Joe Biden ta bada sanarwar cewar za ta bada dama ga masu cikakkiyar allurar rigakafi 'yan kasashen waje su shiga cikin kasar ta jiragen sama daga watan gobe. ba bayyana ainihin rana ko daya daga cikin sabbin dokoki da za a shimfida ba. Jami'an gwamnati da suka yi magana da ƴan jarida ba tare da bayyana sunansu ba sun ce mutane da ke neman shiga Amurka ta haramtacciyar hanya za su ci gaba da kasancewa karkashin abin da aka kira doka ta 42 da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kafa. Cewar masu fafutukar shige da fice sun ce suna hana bakin hauri tsallakawa kan iyaka kafin su nema mafaka. Gwamnatin Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar Amurka da na Canada da Mexico da su dage wannan takunkumin wanda suka ce ya yanke iyalai kuma ya hana biliyoyin dalar Amurka yawo a sanadiyar masu yawon shakatawa ba su samun dama. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tashi zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin fasinja na biyu da Blue Origin ke gabatarwa. Ana sa ran jirgin mai sarrafa kansa zai dauki kimanin mutane 10 kuma zai dauki dukkan fararen hulla kimanin kilomita 100 sama da duniya don zuwa duniyar. Tafiyar za ta ba Shatner mai shekaru 90 da haihuwa a duniya damar zama mutum mafi tsufa da ya shiga sararin samaniya. Dan wasan wanda aka fi sani a matsayin Captain James Kirk a shirin nan na talabijin na Star Trek. Sauran jami'an jirgin sun hada da tsohon injiniyan NASA Chris Bahuzin da dan kasuwa mai bincike na asibiti Glenn DeVar Audrey Powers, mataimakin shugaban kamfanin na Blue Origin. Blue Origin ya kammala jirgin na kasuwanci na farko a watan Yuli lokacin da wanda ya kafa jirgin Jeff Bezos da wasu mutane uku suka yi tafiya a jirgin kimanin na minti 10.
To idan an jima kadan Yusuf zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan bar mu leka ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Bayan da kwamitin kolin majalisar zartarwa na malamai a jihar Kano Najeriya ya jaddada goyon bayan sa tare da amincewa da jagorancin majalisar karkashin shugabancin Malam Ibrahim Khalil, masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin kasa, na ci gaba da sharhi akan dambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta Kano. Kamar da za ku ji a wani rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
A shekarar jiya Litinin ne ayarin wasu mutane bisa jagorancin Malam Jamilu Abubakar suka sanar da sauke shi Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shugabancin majalisar bisa cewa yana shiga a dama da shi cikin harkokin siyasa a jihar Kano. Bada haka suka ayyana shugaban hukumar alazai ta jihar Kano Malam Abdullahi Pakistan a matsayin shugaba. To amma taron kwamitin koli na majalisar malaman ta Kano da maraicen jiya Talata yayi watsi da wannan mataki.
Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta kasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin ƴan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Ni da nake magana tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba. Ni ne mataimakin sakatare da iko ba taɓa samun wani sabani ba a tsakaninmu, ba a taɓa jin wani korafi ba, kuma har zuwa a yanzu a hakan nan muke tafi.
Yanzu haka ne masana shari'a da dokoki sun fara tsokaci akan wannan batu. Barista Amina Umar lauya ce a nan Kano.
Tsarin mulkin Najeriya zaka ga ya nuna cewar idan ana tuhumar mutum ya kamata a sanar da shi, a bashi dama ya kare kansa. Akwai kuma matakai da ya kamata a dauka, akwai irin su warning, wato a gargadi mutum yana abu. To duk da dai kuma ba malama bace ni, idan muka duba a bangaren addinance manzon Allah kawai ba zai zo ya ce ya kama mutum da laifi kuma ya yanke masa hukunci ba. Akan ba wa mutum dama da uzuri lokacin da Annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ci itaciyar nan da Allah ya hane shi, Allah sai ya masa tambaya ta wanda yake bashi damar cewar ya kare kansa, yace masa shin Adamu ban hane ka daga cin wannan itaciyar ba? Tambaya ce. Kaga anan yace ya Ubangiji na aikata laifin, na zalunci kai, na zalunci mai, kuma ya nemi Allah ya yafe masa wanda kuma an koyar da mu.
A nasu bangaren masu ilimin kimiyyar siyasa sun ce shigo da zargin siyasa cikin majalisar malaman ta Kano na alamta yunkurin cusa siyasa a cikin ta.
Akwai yuwar watakila garin kaucewa ita siyasa din kuma a ji a afka cikin siyasa din duba da cewa zarge-zargen da wadanda ake zargi din da kuma watakila wanda ake san a kawo cikin karkashin shugabancin ba lalle ne a ci gaba daya duka al'amarin ya kaucewa ita kanta siyasa ba to watakila akwai yuwar idan ana gudun siyasa ne kuma kada a ji a afkawa ita kanta siyasa din ko kuma a ji ita majalisar cikin siyasa din idan har babu wani laifi a ciki to kaga nan gaba an yi abin da yake ba za a ce an yi zargin wani da yin wani ba a ciki ba amma idan haka kawai baya cikin dokoki kuma aka zo aka yi to kaga za a iya cewa wannan din ne ma shine siyasa
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin Sharaf Fagen shiga jami'a ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwayi muryar Amurka daga Kano Nigeria
Kage da Mahmud yanzu kuma ga labarin duniya kashi na biyu
Jami'an sojin Amurka sun yi gargadi jiya talata cewar matsin lambar da China ke yi kan Taiwan yana ƙara ba da damar yin kuskure ne kuma watakila da yakin da ba a yi niyya ba ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta zargi Beijing da tayar da fitina a fadin tekun Taiwan tana mai gargadin cewar dabarun tsaro na iya yin tasiri Jamhuriyar Jama'ar Sin ta ƙara yin himma domin tsoratarwa da matsin lamba ga Taiwan da sauran kawayenta da abokan hulɗarta game da ƙara ayyukan soji da ake gudanarwa a kusa da Taiwan, tekun gabashin China da tekun kudancin China wanda mun yi imani suna dagula al'amura kuma suna ƙara haɗarin yin lissafi. Sakataren labaran Pentagon John Kirby ya shaidawa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewar yarjejeniyar Amurka da Taiwan tana ci gaba da kasancewa mai ƙarfi. Muna da buƙatar dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin tekun Taiwan, kuma shi yasa za mu ci gaba da taimakawa Taiwan wajen samun isasshen damar kare kanta, in ji mai magana da yawun Pentagon. Muna roƙon Beijing da ta girmama yarjejeniyarta ga warware matsalar saɓanin ra'ayi cikin lumana. Wata guguwa mai zurfi ta haddasa zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa yayin da ta bi kan iyaka a arewacin Philippines, inda ta kashe aƙalla mutane 11 yayin da wasu mutane 7 suka ɓace. An kwashe dubban mutane a wurare da ambaliyar ruwan ya mamaye su, tare da bugun ruwan sama da iskar daga Tropical Storm Kapozu. Zaftarewar ƙasa ta binne gidaje a lardin Bangote na tsaunin arewacin ƙasar. Guguwar ta samar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kuma ta haifar da ambaliyar ruwa a yammacin lardin Palawan, inda ma'aikatan gadin suka ceto tsofaffi da ƙananan yara da suka maƙale a cikin gidajensu da ya nutse. Masu hasashen yanayi sun ce guguwar ta mamaye tekun kudancin China a ranar Talata tare da iska mai cin zango mil 62 a sa'a ɗaya, ta nufi tsibirin Haina na China sannan daga baya ta nemi yankin Vietnam.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuban da wata babbar kotu da ke zamanta a Mina a fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ba da umarnin cewa sabon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Mu'azu na biyu daidai na ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na ƙalubalantar zaben. Masana sun fara fashin baki kan wannan hukunci da kotun ta gabatar. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
To akan wannan al'amari dai na kira ma'ajin kungiyar lauyoyi ta jihar Niger Barista Shehu Kagara ga kuma fashin bakin da yayi akan lamarin
odan da shi mai shari'a ya bayar shine muke kira expat a turance amma a hausance shine na wucin gadi ne kuma bai wuce kwana bakwai to na tabbata shine sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda sai ya tsaya ya ga iya gudun abin da shari'a za ta ci
na'am yanzu ana nihin yanzu shi ya daina daukan kansa a matsayin sarki har nan zuwa kwana bakwai kenan
eh haka ne ko wanda bai yi ba lauya ba da masanin shari'a ba inda yaji turancin ya karanta zaka ga dokan ta ce an da oda ne an dakatar da shi na wucin gadi har zuwa lokacin kafin a saurari ainihin korafin da suka gabatar a kotu
na'am to amma yanzu akan wannan odar da alkali ya bada shi sarkin yana iya yin wani abu ko kohere ya hakura kawai
shi ma yana daga gobe shi ma yana iya zuwa ya dauka kara ya ce bai da wannan odar ba
a cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta baiwa Alhaji Muhammadu Barau Mu'azu na biyu takardar kama aiki a matsayin sarki a masarautar Kwantagorar bayan da masu zaben sarki a masarautar suka zabe shi to amma tun da farko daya daga cikin ɗan takarar barista Mika Anace da ma wasu daga cikin ɗan takarar suka yi korafi akan yadda aka gudanar da zaben kamar yadda ya yi min ƙarin bayani a wancan lokaci
a matsayina na ɗan takara kuma Allah ba ni ina da ilimin lauya na san dai akwai kurakuran da aka tafta a wurin saboda rashin faɗa mana
ba a baku dama kun sa wakilan ku ba a wurin
eh shi yasa mu bamu ce ba mu san ma ai zabe ba
na'am to yanzu me kuke so a yi ne
tunda ba a bi ka'ida ba na zabe to wannan zabe mu bamu san da shi ba kuma ita gwamnati ta soke a sake wannan zabe
yan takara 47 ne dai suka fafata bayan da tsohon sarkin masarautar Alhaji Sa'idu na Maska ya rasu a cikin watan 9 da ya gabata Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adam Yalhikaya.
Domin ba Arewa da harjiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri za mu kawo muku ra'ayi ko shawarar gwamna Aminu Waziri Tambuwal na yanda ya dace shugaban Najeriya ya zama ko matakan da suka dace shugaba ya dauka don magance rashin tsaro a Arewa
Arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamfa
bin nake magana shine shugaba wanda a koyaushe zai zama kamar mangada ka san baya bacci koyaushe aka tunkaro shugaba a tarar da shi a same shi a yi magana da shi a sauran sassanin al'umma da shugabancin kasa suna iya samun shi suna iya hulɗa da shi ko suna iya samu shi a lokacin da ake buƙatar a same shi kuma a ɗauki masaki a lokacin na gaugawa saboda shi a nan tsaro abu ne wanda zai iya faruwa yanzu nan wanda ke buƙatar martani yanzu ko kuma ɗaukar mataki a yanzu amma idan ba a iya samun shugaba a ce a yi magana da shi a lokacin da abin ke faruwa ai kaga akwai matsala kuma ga tsari na ƙasashe kowa ya san cewa shugaban ƙasa shine commander in chief wanda shine shugaban askarawa na ƙasa wanda shi kadai ke iya ba su umurni a lokacin da kamata ya ba su umurni to idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samun akai da shugaba ai magana da shi a jawo hankalin shi ko kuma a dauki mataki na gaggawa to kaga akwai matsala to shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci yake tafiya shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi yana iya daukar mataki ba tare da bata lokaci ba ai wannan kai kanka sai ka baka ansa mun ga abubuwan da ke faruwa a cikin kasar Najeriya yadda suke tafiya haka ya kamata tafi kowane ɗan Najeriya ka tambaya zai gaya maka cewa a'a ba haka ya kamata abubuwan da ke faruwa a Najeriya su kasance ba ya kamata a iska cewa shugabanci a koyaushe aka bukato akwai wannan agaji na gaugawa akwai wannan mataki na gaugawa musamman mun kashi a nan tsaro
bayanan gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jihar Sokoto kuma shirin Arewa a yau kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Nasiru Adam Yalhikaya
Arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
Brad Manjak a wannan karo
zai daura kan yanda yake arewa na kwance kan ma'adinai amma ba a cin gajiyar su tamkar karin maganar nan na Hausawa dake cewa kaza da takon kan dami hakanan ya bayyana muradun zaman tare a matsayin mafita da za ta kai arewa tudun Muntsira ba tare da nuna bambancin kabilanci ko wasu bambance-bambancen da ka iya kawo sabani tsakanin al'umma ba
mukan ce muna da ma'adinai da adadin a kasa bakin kuma muke fada waye je ko kuma ko Ministry of Solid Minerals yaushe ta tashi tana wannan hakin tana tono ta sayar ma duniya a samu kudin shiga ba wanda ma yake kokarin a yakan amma in ka samu illegal miners suna yi suna cin abincin su sai a ce a ji a rufe wurin yaushe za a yi South Africa akan me take zama Afirka ta kudu a kan solid minerals in kudi ne babu ni ne ba ma son kudin ban ga dalilin da Nigeria za ta karɓi bashi ba gaskiya ban gani ba don muna da hanyoyi bil adadin da za mu samu mu siyar da kanmu mu tafiyar da kanmu lokacin da nake maka na je wurin a san katsina
eh general san usman katsina marigayi na
marigayi da na gama gaya masa yake to ka ce sunan kawa na gaya masa suna yake kai ne kake ba da labarai about it eh yake na gode ka daga sunan arewa ka daga arewa in aka gaya ma wani mutumin kudu mutumin nan da kake jin sunansa kaza gurgu ne ba za su yarda ba sai kariya ne to amma na ganka na ji daɗi kuma na ga arewa ta bunƙasa ko yau na koma ga Allah an yi wani abu shi baba Buhari 2012 ba zan ɓoye maka ba yana zaune muka je gidansa a Kaduna ni da wani kwallon ɗina muna kos a Nifi na je an sa tabarma na tuna lokacin da na je wurin shi a kan katina tabarma aka zauna a kai na je na same shi na gaishe shi lokacin ƴarsa ta rasu na je masa ta'aziya domin sun ji kullum ina maganansa amma mutumin ka fa rasuwa na ce wa aka ce mun wane kan yana zaune a kan tabarma domin kamun wannan lokacin na kan masa waya ina ce masa siyasan nan ga yadda za a yi lokacin da ake maganan maja-maja na ce duk abin da aka zo da shi ya amince domin amincewa nan zai lire ɗin shi ga nasara yau in na yi waya ba yi dauka kuma ka san wani abu mutumin da yake rike da waya ɗin shi personal assistant na gida nasa da chairman ɗina ne na yin yuke aboki ba wai ban sani ba ranar da na je ma in tabbatar wa yake rike da waya ɗin na flashing number ya taga zai taga sai na kashe na tabbatar wa ne kamar bai taɓa gani na ba ke kai duniya yana chairman ina auditor dukkan ni da shi duka yan arewa ne ba abin da bambanta ne ni akwai addini ma ban sani ba ni akwai gari ban sani ba amma na yi aiki da shi so irin wannan attitude na rayuwa idan mun zauna da shi arewa ba za ta taɓa cin gaba ba idan mutumin da addini na ɗaya za mu zauna da shi idan mutumin da aƙida na ɗaya da shi idan mutumin da garin mu ɗaya idan mutum yau arewa idan muka ce mun raba kanmu kamar yadda yake rabe to ai ga ta nan bi kanu ya isa yi na arewa mutum arewa magana ya isa yayi magana amma arewa magana yanzu Najeriya duka yi kwa yake wa magana yaro karen yau ina samar da shekara 60 a ce yaro ne zai riti ka kasa abba Nasiru arewa ina bacci
Mr. Fred Manzak ya za a ƙarshe ya za a farka daga ya arewa za ta yi ta farka daga barcin
abin da duk abin da za a yi dan uwana zo mu zauna zo mu fito tare in addini ne duk addini nan daga waje suka zo kristanci daga waje aka dauko ta musulunci daga waje aka dauko ta ko ba haka ba ba wanda muka tashi iyayen mu shi suka yi kuma bambancin da muke kawowa na addini na menene idan Allah yana so kai misali Nasiru ka zama Krista. Ya fi ƙarfin sa ne? Idan yana so ni Fred Manjak zan musulmi. Ya fi ƙarfin sa ne? Babu. Amma muka kawo kananan abu da ba za su yi mana kome ba muka raba kanmu da shi. Idan da za su play national anthem din mu na da Nigeria we healthy. Wallahi rikita rikitar nan. Wai mun iya kome mun iya menene muka kawo wani abu. Wai national anthem. Nigeria we healthy. There are strong words that I think most of them are spiritual and they are affecting us.
Mr. Fred Manjak, mun ma ni ma na gode kwarai da gaske da wannan zanta da muke.
Na gode.
Mr. Fred Manjak, mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci in mun sake zantawa. A cigaba da zaman ritaya lafiya. Masu sauraro, da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Kuma Allah a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmin na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Namiru Umar Makera da Yahaya Dannu Azari Alasa na faɗa daidai, inda suka ce muna taya ɗan jarida a litera murnar sake shi da wata kotu ta yi a jamhuriyar Nijar bayan ya kwashe dogon lokaci a tsare. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar musgunawa ɗan jarida da ake yi. To amin. Daga nan kuma sai sako daga Mahmud Salihu Kaura, inda ya ce muna roƙon Allah ya kubutar da mai martaba Sarki Hassan Attahiru, ya cika makonni hudu a hannun masu garkuwa da shi da ma sauran ƴan uwa al'ummar musulmai da aka yi garkuwa da su. Allah ya amintar da su a hannun waɗannan miyagun mutane. Shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau cewa yayi, duniya ina zaki damu, domin naga bayan tarin tallan matsaloli da ke addabar al'umman Najeriya, sai gashi kuma ruwan sama sun tsaya cak, gashi kuma shukokinmu ba su isa ɗebewa ba. Don haka wallahi jama'a, mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu, shi ne mafi alkhairi a gare mu. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga kawo mai ruwa Bajoga, inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu saurare, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email kenan, yanzu kuma sai labari a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis, yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a kasar Habasha. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake bude kan iyakokinta na ƙasa ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafi ta coronavirus a watan gobe idan Allah ya kai mu. Kana an ji cewar jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tafiya zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin sama na kamfanin Blue Origin.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya sani gabatarwa, sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya, sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.